فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أموا ina imana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 26 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 21 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisin mu na 17 a majalisin mu na tafsirin alqur'ani mai girma kuma darasin mu na farko a cikin suratul haqa insha Allah ta'ala kamar yadda in ban manta ba satin da ya wuce mun kai zuwa ƙarshen suratul qalam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai a ciki Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana zamu tashi yau a farkon suratul haqa suratul haqa sura ce makkiya tana da ayoyi guda 52 sannan ita ce sura ta 69 idan ka dauko kirgin alqur'ani daga suratul fatiha sannan ababin saukarwa ita ce sura ta 77 ta sauka bayan suratul mulk gabanin suratul ma'arij mana bisa jerin yadda ta sauka ne bayan an saukar da suratul mulki kaga kuma cikin hikimar Allah wajen jerin surorin alqur'ani tsakanin ta da suratul mulki sai aka samu suratul qalam amma suran ta biyo bayan ta wajen sauka kuma ita ce suran da take bayan ta a jere wajen wato ainihin a jerin gwanin surorin alqur'ani ita ce suratul ma'arij wannan sura tana da alaka da suratul qalam wannan yasa zamu ga cewa suna jere na farko idan ban manta ba suratul qalami ta yi mana bayani akan abin da ya shafi tashin alqiyama da kuma nau'uka na azaba da ni'imomi da bayi za su gamu da su a ran tashin alkiyama mun ji bayani akan wasu abubuwa da za su faru ran tashin alkiyama yawma yakshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un mun ji bayani innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im akwai bayanin aljanna da ni'imomin aljanna da kuma azaba ga waɗanda suka kafirce ma Allah to haka nan kuma suratul haqa za mu ji akwai bayanin tashin alkiyama a ciki akwai bayani akan abin da ya shafi azaba ga wanda suka kafirce ma Allah da kuma ni'imomi ma waɗanda suka bi dokokin Allah subhanahu wataala za mu gamu da su fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya haka wancan bangaren mu amma man uce kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sannan ita wannan sura ta suratul qalam da kuma ita wannan sura suratul haqa suna da alaka ta yadda dukkansu surorin guda biyu an ambaci tarihin wasu daga cikin al'ummomin da suka bijire ma Allah da kuma irin azaban da Allah ya musu a suratul qalami mun ji ashabul jannati waɗanda suka bijire ma dokar Allah, suka bijire ma abinda babansu ya saba yi na cire haƙƙin Allah akan gonan da yake nomawa. Allah kuma ya musu azaba irin wanda ta dace da su. Sannan a wannan sura za mu ji yadda Adawa da Samudawa da sauran al'ummomi suka kafulce ma Allah da kuma irin azaban da Allah ya musu. Sannan suratul Qalam ta yi bayani akan gaskiyan Al-Qur'ani da tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabin gaskiya ne. Ta kore ma annabi mummunar siffa ta hauka da kafirai ke jingina masa, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sannan suratul Haqqa ita ma ta kore ma annabi sallallahu alaihi wasallama siffofin da kafirai ke jingina masa na cewa shi mawaki ne ko shi boka ne. Wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru. Sannan suratul Qalam ta yi raddi ga waɗanda suke inkarin tashin alkiyama. Haka nan kuma suratul Haqqa ita ma ta maida martani ga dukkanin waɗanda suka yi raddi, wato suka yi inkarin tashin alkiyama, cewa ba za a tare alkiyama ba. Duka surorin guda biyu sun zo da bayani cewa alkiyama gaskiya ce kuma za a tare alkiyama komi daren dadewa. To waɗannan wasu ne kaɗan daga cikin alaƙoƙin da ke tsakanin wannan sura ta suratul Haqqa da kuma ita suratul Qalam da muka wuce a baya. Wannan sura suratul Haqqa kamar yadda muka ji sunanta Al-Haqqatu, wasu daga cikin malamai sun ce wannan surar an kira ta da Al-Haqqa ne. Al-Haqqa bi ma'ana as-sa'a wal qiyama, ina nufin tashin al-qiyama. Suka ce an kira ta da Al-Haqqa ne li'annaha tuhiqqu kulla insanin bi amalihi min khairin wa shar, saboda ma'anan Al-Haqqa shine gaskiya da gaskiya. Shine an kira ta da Al-Haqqa ne saboda rana ce da kowa zai ga gaskiyan sakamakon ayyukansa mai kyau ko mara kyau. Allah ka samu dace. Wannan ita ce magana al-Imam Zujaj. Wasu daga cikin malamai kamar Imam al-Farra yace summiyat Haqqa li'anna fiha hawaqil umuri wa thawab, an kira ta da Al-Haqqa ne saboda a ran tashin alkiyama ne za a ga gaskiyan al'amari da sakamako na wajen Allah subhanahu wata'ala. Wasu daga cikin malamai suna cewa Al-Haqqa ma'ana shine kalmatul haqqi, kenan kalmar la ilaha illallah. Sannan ana kiranta da suratul silsilati saboda a ciki an ambaci thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. Daga wasu daga cikin malamai suke kiranta da suratul silsilati. Wasu malamai kuma suke kiranta da suratul wa'iya, al-wa'iya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya, saboda haka wasu malamai suna kiranta da suratul wa'iya. Wannan sura tana kunshe da darussa masu yawa. Daga ciki na farko tana kunshe da isbatu sidqil qur'anil karim, tabbatar da gaskiyan alqur'ani, cewa alqur'ani gaskiya ne, ba magana ce ta mawaki ba, ba magana ce ta boka ba. Tanzilun min rabbil alamin, kamar yadda Umar ibn Khattab Allah ya shiga da yadda a gare shi ya tabbata da gare shi a musnad Imam Ahmad Allah ya mishi rahama. Umar ibn Khattab yake cewa na fito wata rana ina so in je in tare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, in je in ce da shi in ka isa, in ba ga tsoro ba, ka zo mu gwada ƙarya da gaskiya, ka zo ka tabbatar mana cewa wannan abin da kake kira izuwa gare shi gaskiya ne. Ga haka yace sai lokacin ban musulunta ba, yace sai na samu ma har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ni isa masallaci. A lokacin da na isa masallaci sai na tsaya a bayansa, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara karatun suratul Haqqa, yace faj'altu a'jibu min ta'lifil qur'an, sai na zama ina mamaki yadda alqur'ani yake jere yake da alaka da juna. In wannan ayar ta yi tambaya, ayar gaba sai ta bada amsa. Yace ina ji, sai na ce wallahi sha'ir kama qalat quraish, sai yace hadha wallahi sha'irun kama qalat quraish, yace wallahi duk yalla aka yi wannan mawaki ne kamar yadda quraishawa suke fadi. Yace ina cewa mawaki ne, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu, cewa wannan maganar ba maganar mawaki bace. Sai yace a to ba mawaki bane, yace to kahin, in dai ba mawaki ba to boka. Yace sai manzo Allah ya karanta wa la bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru, sai manzo Allah ya karanta. Kaga shi manzo Allah bai ma san cewa Umar yana bayan shi ba, yana ta karantawa shi kuma zuciyarsa tana raya masa wannan maganar din yanda aka yi maganar mawaki ce sai ji manzo Allah ya karanta wa ma huwa bi qauli sha'id yace to in dai ba magana ce ta mawaki ba to magana ce ta kuka yace wala bi qauli kahin qalilan ma tadhakkaru sai ce to in ba mawaki bane ba kuma boka ba to qur'anin nan daga wajen wane yace sai manzo Allah ya karanta tanzilun min rabbil alamin yace tun daga nan sai naji cewa musulunci ya kama zuciyata gaba daya to kaga ce dan wannan suran tana kunshe da nuna tabbacin gaskiyar alqur'ani sannan suran ta kunshi tana kunshe da bayani akan ahwalu yaumil qiyama bayani akan ranar tashin alqiyama da yanayin da yanayi da hali da mutane za su cikan su a wannan rana ta tashin alqiyama Allah ka sa mu gama lafiya sannan tana kunshe da bayani akan masirul mu'minina wal kafirin makomar mu'mine da kafirai zamu ji bayani akan wanda ya karbi littafi da hannunsa na dama fa huwa fi ishatir radiya wanda ya karbi littafi da hannunsa na hagu zamu ji irin bayanin da zai fada fa laysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin sannan wannan suran tana kunshe da qisasul umami sabiqa qissoshin al'ummomin da suka shude da kuma darussan da ya kamata mu dauka a ciki sannan darasi na gaba wannan suran tana kunshe da tasbihullahi wa tamjidu tsarkake Allah da kadaita Allah subhanahu wataala da girmama Allah da nuna mana girman Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya bamu ikon karanta ayoyinta daidai da fassara su daidai Allah madaukakin sarki da tattar zukatanmu da harsunan mu ya mana albarka na'am
بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
الله سبحانه وتعالى يأتي الحق وأنهم لفظي من جبياني شيء Allah ya ce alhaqa ranan gaskiya da gaskiya malhaqa mecece alhaqa ranan gaskiya da gaskiya wama adraka malhaqa me yasa na sheka dangane da bayani akan wannan rana ta alhaqa mun ji cewa wannan lafazi na alhaqa yana nufin as-sa'atu wal qiyama yana nufin ran tashin alqiyama da kuma wato lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai tada kowa a gaba gare shi kuma yayi ma kowa sakamako bisa ga abin da ya aikata to shi yasa aka kira ta daga al-haqa daga lafazin al-haqqun al-haqqu shine zalikal yawmul haqqi kenan ranan gaskiya da gaskiya to shine Allah madaukakin sarki yace al-haqa mun ji cewa al-imamu zujaj Allah ya mishi rahama yace an kira wannan sura an kira wannan ran tashin al-qiyama da alhaqatuni li'annaha tuhiqqu kulli insanin bi'amalihi min khairin aw shar saboda kowa ranan zai ga sakamakon aikin sa na alheri ko na sharri yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara
yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min لو أن بينها
Allah ya ce yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, ranan da kowace rai za ta gamu da abinda ta aikata na alkhairi gashi a halacce, wa ma amilat min su, haka nan kuma za ta ga abinda ta aikata mara kyau. Amma abinda ta aikata mara kyau tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, za ta yi buri da fatar ina ma a samu dogon zango, dogon tazara tsakaninta da mummunan aikinta. Almuhim shine Allah ya ce ran tashin alkiyama rana ce da kowa zai ga abin da ya aikata mai kyau ko mara kyau. Shi yasa aka kira ta da alhaqa. A wata ayan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yarau a'malahum,
yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yarau a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah faman ya'mal mithqala dharratin sharran.
Allah ta'ala ya ce ranar alkiyama yawma idhin rana ce da a wannan ranar yasdurun nasu ashtatan, mutane za su fito su tashi a gaba ga Allah tawaga tawaga nau'i nau'i, li yarau a'malahum, dan kowa a nuna masa aikin da ya aikata. Kowa zai tsaya a gaba ga Allah ran tashin alkiyama, kowa a nuna mishi ga aikin da ya aikata. Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata daidai da kwayar komayya na alheri Allah ya ce zai gani, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda ya aikata daidai da kwayar komayya na sharri shi ma zai gani. Duk abinda mutum ya aikata ran tashin alkiyama zai ga gaskiyan abinda ya aikata. Allah zai sa mizani, za a auna ayyukan bayi, za a sa kyawawa a auna su, za kuma a sa munana a auna su. Aikinka mai kyau ko mara kyau dare da kwayar komayya ba zai ciwon kai ba, komai kashin sa zai bayyana akan wannan skill. Wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati,
wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tulam nafsun shay'a
in kana mithqala habbatin
min khardalin ajayna biha.
Allah ta'ala yake cewa wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama, Allah yace zamu auna, zamu ajiye ma'aunai magwadai na adalci ran tashin al-qiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wata rai da za a zalunce ta komai, duk abinda kowa ya aikata zai gani akan wannan mizanin da za a daura. Allah yace wa in kana mithqala habbatin min khaldalin, Allah ya ce idan aikin da mutum ya aikata mai kyau ko mara kyau in ya kasance daidai da kamar kwayar komayya ne, Allah madaukakin sarki ya ce a taina biha, za mu zo da aikin kuma za a sa a kan skelin kuma za ta nuna alama. Wakafa bina hasibin, Allah ya ce saboda mu su Allah mun gwanince mun kware wajen lissafi. To kaga shine alhaqa kenan, ranar da mutum zai ga hakikanin ayyukan da ya aikata mai kyau ko mara kyau, mai kyau ko mara kyau. Wannan shine alhaqa. Wasu daga cikin malamai suka ce alhaqatu, kamar Imam al-Farra yace ma'anansa shine an kira ta da alhaqa ne li anna fiha hawaqil umuri wa thawab, saboda anan zaka ga gaskiyan al'amura, duk abinda ake fada maka nan gaba daya to labari kake ji, amma li kulli naba'in mustaqar, duk labarin da ake baka nan to akwai inda zaka ganshi tabbas, akwai inda zaka ganshi gashi a gaban ka. Shi yasa ana tada alkiyama, kana fitowa daga kabarinka, waɗanda zaka fara ganin su sune mala'iku guda biyu. Mala'ika guda ɗaya yana rike da ayyukanka da ka aikata, ɗaya kuma zai saka a gaba, yadda ka san 'yan sanda sun kamo ɓarawo, wannan yana tattare da files ɗin kes ɗin, wannan kuma ya kasa shi a gaba. To haka za a isa gaban Allah ranar tashin alkiyama. Shine Allah yake cewa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك كشفنا عنك غطاءك
Allah yace waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta iso gaba ga Allah ran tashin alkiyama a tattare da ita akwai sa'iq wanda ya sa ta a gaba ya kada ta wa shahid akwai kuma wanda yake wato ainihin bin shaida ne akan ta laqad kunta fi ghaflatin min hadha kana tashi ran tashin alkiyama abinda za a ce da kai shine a duniya ka rafkana dangane da abin da zai faru yau ran tashin alkiyama amma Allah ya ce fa kashafna anka ghidaaka amma yanzu mun shafe maka yanar da ta hana ka ganin gaskiya ta hana ka ka hango cewa alkiyama gaskiya ce ta hana kai ayyukan alkhairi ta hana ka nisanci ayyukan banza Allah ya ce mun yaye maka wannan yanar fa basaruka yawm hadid da haka yau ganin ka na da kaifi ga al'amura dan sun tabbata kamar ta yadda ake karanta maka a cikin alqur'ani a duniya saboda haka ranan ne za a ga hawaqil umur tabbat gaskiyan al'amura duk abin da Allah yake bada labari ran tashin alkiyama wuta aljanna siradi mizani tsayuwa a gaban Allah hisabi da za a yi awo ranan ne za a gansu ga sana a ƙasa yanzu duk labari ake ji wannan shine alhaqa a ranar da za ta nuna maka keke da keken abinda Allah yake baka labari wannan shine likulli naba'in mustaqar duk labarin da Allah yake bamu Allah yace wallahi akwai ran da zamu ganshi a ƙasa akwai ran da zamu ganshi a ƙasa shi yasa kafirai idan an isa gaba ga Allah ran tashin alkiyama za su tabbatar ma Allah cewa yau sun ga gaskiyan al'amari sun ji kuma sun gani yanzu sun fahimci cewa al'amarin da gaske ne babu wasa da haka yanzu za su roki Allah cewa a ba su dama su koma duniya don su gyara amma ba za a ba su dama ba walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim
walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun
Allah yace walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Allah yace inda zaka ga lokacin da mujrimai suka sun kuyar da kansu gaba ga Allah suka kaskantar da kansu gaba ga Allah suna cike da kaskanci da wulakanci suna cewa rabbana ya ubangijinmu absarna wa sami'na suna ce ya Allah duk abin da ka faɗa mana a duniya duk abin da manzanninka suka faɗa mana a duniya Allah yau gashi mun gani Allah mun ji gashi mun gani tabbas mun kuma ji tabbas cewa daga sai suke yi mun ganshi keke da keke yanzu muna neman alfarma farji'na na'mal salihan Allah ka taimake mu a maida mu duniya domin mu gyara mu yi ayyuka nagari inna muqinun yau kan mun ga tabbas mun ga yaqini cewa alkiyama gaskiya ce mun ga yaqini cewa wuta gaskiya ce mun ga yaqini cewa azaba da ni'ima duka gaskiya ce Allah ka taimake mu koma mu gyara kaga amma ba za a ba su dama ba saboda ranan ita ce ranan alhaqa ranan da aka ga gaskiyan al'amura na azaba da kuma ukuba alhaqatu kenan wannan yasa ƴan aljanna Allah ka sanya mu a cikin su idan ƴan aljanna sun shiga aljanna suka ga abinda Allah ya tanadar a cikin gidan aljanna Allah ya faɗa mana cewa sai su kirayi ƴan wuta su yi musu tambaya su ce abinda Allah ya mana alƙawari mun ganshi gaskiya keke da keke kuma ƴan wuta kun ga alƙawarin Allah gaskiya Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar
nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adhdhinun
Allah ta'ala ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar ƴan aljanna za su kira ƴan wuta su ce da su
an qadu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan,
za su ce mu dai ɗan aljanna abinda Allah ya yi mana alƙawari mun gan shi gashi nan gaskiya, duk abinda Allah ya yi ta ba mu labari a duniya cewa akwai a gidan aljanna fi jannatin wa na'im fi jannatin wa'uyun fi zilalin wa'uyun, gashi nan duka nimomin gidan aljanna wa fawakiha mimma yashtahun ayoyi sun ta zuwa wa hurun ainin ka amsalil lu'lu'il maknun, duk abinda aka ce akwai a gidan aljanna za su ce mu dai gashi nan tabbas mun gani. To kuma ɗan wuta, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, abinda ubangijinku yayi alkawari akwai auta, shajaratu zakkum ta'amun gislin, duka wa'annan mala'ikun masu duka auta dukan kun gani auta ko ba ku gani ba, ya ce mu dai mun gani, to ku ba kun gani, qalu na'am, sai su ce eh mu ma mun gani, kaga alhaqatu kenan, ranan gaskiya da gaskiya kenan. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa alhaqa, Allah ya ce malhaqa, mecece ranan gaskiya da gaskiya, wannan da muka ji bangaren hisabi tsakaninka da Allah kenan, akwai kuma hisabi tsakaninka da bayin Allah inda za a zauna a farke hakkokin dake kanka na bayin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fadi a hadisi yake cewa la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna, manzon Allah yake cewa wallahi za ku maida hakkoki zuwa ga masu sura nan tashin alkiyama, manzo Allah ya ce wallahi akuya mara kaho da ta tunkuɗi akuya mai kaho sai an sa mata kaho ta rama nan tashin kiyama, daga duk haƙin wanda ka tafi da shi nan tashin kiyama, manzo Allah ya ce ba za a bari haka ba sai ka farki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna aljanna ya ce kun ga wannan aljannar babu wani daga cikin ɗan aljanna da zai shiga aljanna wani ɗan wuta yana bin shi haƙi sai na kwato masa haƙƙinsa, ma'ana shine in kaga ka tsallake ka tafi aljanna to an gama lalle haƙƙokin bayin Allah dake kanka kuma ladanka ya kai sai ka wuce. Amma duk wanda ya tafi da haƙƙokin mutane to wannan haƙƙokin ba za su bar shi tafi aljanna, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadat indahu mazlamatun li akhihi min 'ilmihi aw shay, duk wanda ya san a wajensa akwai kayan zalunci na dan uwansa mutuncinsa ne ko ya taba ko wani abu, annabi ya ce fal yatahallalhu min dunyahu, yau din nan da yake jin wa'azi yanzu nan manzo Allah ya ce je su warware ko ya biya shi ko ya yafe masa, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, tun gabanin a kawo lokacin da babu dinare ba dirham ba naira ba dala, in kana lahu amalun salih, annabi yace idan yana da ayyuka nagari ukhiza minhu biqadari mazlamatihi, sai a ɗebi ayyukan gurgurdan abin da yayi na zalunci sai a biya waɗanda ya zalunta, wa in lam takul lahu hasanat, idan bai da kyawawan ayyuka annabi yace ukhiza min khatayahu, sai a ɗebo zunubansu fa turihat alayhi, sai a loda masa thumma turihat fi nari, sai kuma a wulla shi wuta. Wannan kaga ranan gaskiya da gaskiya kenan, ranan da za a zo ga barawo ga mai mashin, ga barawo ga mai akuya, ga barawo ga mai kudi, ran da za a zo kenan, ran da za a zo kenan, ga barayin gwamnati ga 'yan Najeriya ga kuma Allah alƙalin gaskiya, alhaqatu kenan, ranan gaskiya da gaskiya, ran da za a zo a tsayi da gwamna a gaban jama'a a ce duk 'yan jihansa su zo a farke haƙoƙinsu da yake wuyansa, wallahi ba zai tsallake ba sai an warware, ran da za a tsaye da shugaban ƙasa a tsaye da shi a ce ina 'yan ƙasa kowa ya zo, in akwai haƙƙin wani a kansa wallahi ba zai wuce ba sai an warware, ba zai wuce ba sai an warware, dan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace ma min amiri ashratin illa wa yuhsharu yawmal qiyamati madhlula, babu wanda zai jagoranci mutum goma face ran tashin alkiyama zai zo ne a daure, annabi yace imma ko adalci ya kunce shi wa imma zalincin sai halakar da shi, la yafukuhu illa al-adl aw yubikuhu al-jaw, ba abinda zai kunce shi in ba adalci ba ko kuma zalunci ya kara halakar da shi, saboda ka duk wanda ya jagoranci mutane to zai tashi ne a daure, ba za ma a kunce shi ba sai an gama warware haƙoƙin 'yan jihansa da yake kansa, saboda ka za a tsaya nan ga gwamnonin da suka yi mulki, ga kuma wayin da aka mulka din, ga kuma Allah, ga kuma wuta, ga aljanna. Hawaqil umur kenan, alhaqatu kenan, gaskiya da gaskiya, yarkeke da keke. Ka zo ka lalle ayyuka ka wuce aljanna, a zo a tsaye da kai a kwato hakkokin mutane da suke wuyanka, in kana da sauran lada da zasu kai ka aljanna ka wuce, in babu kuma ka wuce wuta. Allah ka tsare mu. Daka Allah madaukakin sarki sai ya ce, to wa ma adraka mal haqqa, me ya sani sheka game da al haqqa? Al Imam Sufyan bin Uyayna yace, duk ayan da kaga a cikin Alkur'ani, Allah ya ce ma annabi wa ma adraka, to Allah ya sanar da shi abin da yake tambayarsa. Amma duk inda kaji an ce wa ma yudirika, to manzo Allah ba sanar da shi wannan ba. Misali game da ilimin tashin kiyama, kaga yace wa ma yudirika la'alla as-sa'ata takunu qariba, wa ma yudirika la'alla as-sa'ata takunu qariba, wa ma yudirika la'alla as-sa'ata qarib. Kaga wa ma yudirika ma'ana ba a sanar da kai ba, baka da ilimi. Daka anan wa ma adraka zai zama istifham, can kuma wa ma yudirika zai zama istifhamun inkari ne. Ana tambayansa me ya sanar sheka ne baya kuma ba a sanar da shi ba, dan ba a sanar da manzo Allah shi zai tashin kiyama ba, ko ba wanda ya sanar da tashin kiyama. A suratul a'raf Allah ya ce ilimin tashin alkiyama, thaqulat fis samawati wal ard, tayi ma sama da kasa nauyi, sama da kasa ba za su iya daukan yaushe za a yi tashin kiyama ba. Kawai a ce ranan kaza ga watan kaza shekara ta kaza za a yi tashin alkiyama, Allah ya ce sama da kasa ba za su iya dauka ba, sama da kasa ba za su iya dauka ba. Kawai ko wannan ranan ta tashin alkiyama akwai rigima a cikin ta. Allah ka samu wani lafiya. To Allah sai ya ce kadzabat samudu wa adun bil qari'a, Allah ya ce samudawa da adawa sun karyata alqari'atu. Mecece alqari'a? Na farko dai su waye samudawa? Samudawa su ne mutanen annabi Salih, wa ila samuda aqahum saliha. Sannan adawa su ne mutanen annabi Hudu, wa ila adin aqahum huda. Allah ya ce to da samudawa da adawa sun karyata alqari'atu. Mecece alqari'a? Malamai suka ce alqari'a ismun min asma'il qiyama, ita ma suna ce daga cikin sunayen ran tashin alkiyama, kamar yadda alhaqatu take sunan tashin kiyama, haka nan alqari'a, wanda ita ce maganar Abdullahi ibn Abbas. Shi yasa za mu zo a gaba in mun gangara can kasa insha Allah za mu gamu da suratul qari'ati. Alqari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'a. Allah ya ce yawma yakunu an-nasu kal farashi mabthuth, ran da mutane za su fito daga kaburburan su yadda ka san fari. Imam Muqatil yake cewa alkiyama Allah ya kira ta da alqari'atu, li'anna Allah ta'ala yaqra'u a'da'ahu bil 'adab, domin alqari'a ma'ana shine mai kwankwasan zuciya, mai tada hankali. To Allah ya kira alkiyama da alqari'a ne saboda Allah zai tada hankalin makiyansa da azaba. Wa yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nari fahum yuz'un, randa za a tattara makiya Allah a jefa su zuwa wutar jahannama. Allah ka sa ba ma cikin su. Ibn Qutayba yace summiyatil qiyamatu qari'a li'annaha taqra'u al-qulub, an kira al-qiyama da al-qari'atu ne saboda tana girgiza zuciya, tana kwankwasa zuciya, tana sa zuciya ta tashi da bala'i da masifa. To shine Allah yace kadzabat samudu wa adun bil qari'a, samudawa da adawa sun karyata mai kwankwasan zuciya, sun karyata mai firgita tunani, sun karyata wannan ne daga hankalin alkiyama, sun ce ina alkiyama ba zai yi ba. To duk wanda ya karyata alkiyama kuma dama Allah ya ce a lahira ya masa tanadin azaba, a duniya ba kuma ba zai gama lafiya ba. Bal kadzabu bis-sa'a wa atadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira, Allah ya ce duk wanda ya kadanta alkiyama mun masa tanadin wutan sa'ira. To sai Allah ya ce to tunda sun kadanta alkiyama, Allah bai bar su haka ba, ya musu azaba. Sai ya ce fa amma samudu, Allah ya ce amma su samudawa, fa uhliku bit-taghiya, Allah ya ce an halakar da su da at-taghiya. Lafazin at-taghiya wasu malamai suka ce ai bi-tughyanihim wa kufrihim, su samudawa Allah ya halakar da su saboda wuce iyakansu da kafircin da suka yi ma Allah. Saboda haka sai zama at-taghiyatu anan shine ayyukansu, miyagun ayyukansu na kafirci da ketare dokokin Allah subhanahu wataala. Wannan ita ce maganar Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare da a gare shi, da Imam Mujahid, da Imam Muqatil, da Ibn Qutayba, da Abu Ubaida, Allah ya musu rahama. Wasu daga cikin malamai kamar al-Imam Qatada yace at-taghiya shine bisaihati at-taghiya allati jawazat miqdar as-siya, wata tsawa ce wacce ta wuce iyaka, ta wuce yadda aka saba jin tsawa. Shine Allah yace bit-taghiya, an turo musu wannan tsawar ta zo ta halakar da su. Wannan tsawar ita ce Allah ya kira ta da at-taghiyatu, ma'ana ta wuce iyaka, an saba jin tsawa ta zo ta wuce. To wannan tsawar kuma da ta zo sai ta zama ba tsawa bace irin wacce aka saba ji, tsawa ce wacce da ta zo sai ta zama silan halakar su waɗannan mutanen. Daka Imamu Qatada yace wannan shine ma'anan fa'uli ku bi taghiya. Imamu Zujaj yace fa'uli ku bi taghiya shine bi aqirin naqa, an halakar da su saboda laifin kuddaru wanda ya soke raqumal da Allah ya turo musu a matsayin aya. Dan dama Annabi Salihu alaihi salatu wassalam lokacin da suka nemi ya nuna musu aya, ai da ya turo, da Allah ya turo musu aya, sai da ya ja kunnan su. Hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adhabun qarib. Wannan taguwar Allah ce, kar ku taba ta, idan kuka taba ta to azaba za ta zo muku, azaba ta nan kurkusa. Daka Imamu Zujaj yace fa'uli ku bi taghiyati, anan shine bi aqirin naqa, an halakar da su ne saboda laifin wanda ya soke taguwar Allah. Dan ayin ka karanta suratul shamsi, daga ji Allah yana cewa kadzabat samud bi taghwaha idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Kaga Allah yace sun qaryata shi, sun soke raqumar, sai Allah yace fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Allah sai ya musu markade saboda zunubin da suka aikata. Kaga kenan wannan suran ta nuna mana halakar da su da Allah yana da alaka da me, da soke raqumar Allah da aka yi. Kaga raquma kan ba raqumar Allah ba, ai ko raqumar kansila ka kashe, ai ko ka san ka kaso matsala ma kanka, ai ko ballan tana raqumar Allah subhanahu wataala. Hasali ma kuma su suka roki cewa in har suna so, in har Annabi Salihu na so, sai da cewa shi manzon Allah ne, to ya kawo musu aya. Wata aya kuke so? Sai suka ce to wannan dutsen muna so ya tsage mu ga taguwa ta fito a ciki. To ka'ida kuma ita ce duk wanda yace sai an bashi aya kafin ya musulunta, yana da wahala ya musulunta. Duk wanda zai karɓi musulunci bugun farko na da'awa ya isa ya sa karɓi musulunci. Duk wanda yace a bashi aya, to yace a bashi aya ne don ya ƙara samun ƙarfin jayayya. To shi yasa da aka basu ayan kuma basu iya yin imani ba. Da ayan ta zo kuma sai ta zo da azaba, sai ta zo musu da bala'i. Allah ya ce da su wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum
wa nabbi'uhum annal ma'a
فنادوا صاحبهم
فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة
Allah madaukakin sarki yake cewa ma Annabi Salihu alaihi salam, Allah ya ce ka fada musu tunda sun roki a basu aya a fito musu da taguwa, to ga taguwa nan ta fito. Amma Allah ya ce wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainakum, Allah ya ce ka basu labari, ka ce da su dokar Allah ita ce ruwan garin rabawa da su dinga yi, kullu shirbin muhtadar, kowa da ranar shan sa. Yau ranan shan su ne su je su deba ruwan da za su deba, su je su yi abin da za su yi. Amma gobe idan ranan shan taguwan ta zo, to kar wani daga cikin su ya fito, kar wani daga cikin su ya je deba ruwa a wannan rana. Wannan rana ce, wannan ranar raquma ce. Idan ranan su ta zo ba za su ga raqumar ba, idan ranar raquman ta zo kar a gan su a wajen. Wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum Allah ya ce ka ba su labari ka ce da su ruwa da za da yake garin Allah ya ce ka fada musu cewa yanzu za su dinga rabawa tsakanin su kullu shirbin muktadar Allah ya ce fana da sahibahum Allah madaukakin sarki ce sai suka kira wato mutumin su shine kuddaru kenan shaqiyin cikin su wanda yake soke rakumar Allah da hannunsa fata'aba Allah madaukakin sarki yace sai ya dauki abin sara fa'aqar sai ya sare rakumar Allah ya soke ta kashe ta fa kaifa kana azabi wanudu Allah yace duba kaga yaya azaba ta ta kasance inna arsalna alaihim sayhatan wahida Allah yace mun turo musu tsawa guda daya fa kanu ka hashimil muhtadar Allah madaukakin sarki yace sai suka fa kanu ka hashimil muhtadar Allah ya ce sai suka zama kaman duddigan tibbi wato ciyawa a garken makiyayi kamar sauran ciyawa ne wanda ya rage da aka karshe azabar Allah ta kama su shine Allah ya ce fa amma samudu fa uliku bi taghiya su samudawa Allah ya ce an halakar da su ne da wato ainihin tsawa wacce ta wuce iyaka Allah ya ce wa amma adu amma su ko adawa fa uliku su kuma irin azaban da Allah ya musu shine Allah ya halakar da su ne birihi Allah ya ce an turo musu wata iska iska ce da aka turo musu sarsari sarsarin malamai sun mata tafsirai daban-daban Abdullahi ibn Abbas ya ce ma'anan sarsarin shine rihun muhlikatun barida iska ce mai halakarwa mai sanyi atat alaihim bi ghairi rahmatin ta wato zo ta wuce iyaka akan su ba tare da rahama ba ta zo musu ba rahama ai iska ta zo ba ana tsammanin rahama ba za a dan ji sanyi to su iskar da ta zo sai ta zo musu da bala'i da masifa wala baraka ba albarka a ciki da'imatul la taftu iskar sai ta zama dawwamammiya ba daga kafa shine wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya an halakar da su da iska wanda wannan iskan take mai tsananin sanyi wanda ita ma ta wuce iyaka ai iska in ta yawa takan wuce iyaka sama da yadda mutane suke tsammani haka ne ko baka ba mu a nan garin ai ba za mu manta ba ko mun tuna lokacin da aka yi iska a washe garin sallah ta wargaza gari wannan iskar fa da aka yi duka zamanta a cikin garin Bauchi bai wuce minti 30 ba gaba daya duka karewanta daga shigowanta garin Bauchi zuwa fitanta duka bai wuce minti 30 ba amma insha Allah in ka samu gida daya biyu to ta rusa na uku daya biyu ta rusa na uku wannan ta yaye kwanan shi wannan ta ga bango ya fado akan mutane da yawa burjin gidaje da yawa sun rushe saboda wannan iskar da kwata kwata bata wuce minti 30 zuwa awa daya ba to ina ga su kuma wannan da Allah ya turo musu iska da yace sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman iskar ta yawo a cikin garin su na tsawon muni 7 da dare 8 sab'a layalin dare 7 wa thamaniyata ayyamin da wuni 8 husuman a jere ba daga kafa ba kaukautawa Allah madaukakin sarki yace fataral qauma Allah yace zaka ga mutanen fiha a cikin garin lokacin da iskan ta zo Allah yace sar'a zaka gansu a faffare sun fadi sun mutu ka annahum a'jazu nakhlin khawiya Allah yace kai ka ce wato tankar dabino ne wanda ya fadi dama adawa manya-manyan mutane ne halittar da Allah ya musu manyan halitta Allah subhanahu wata'ala ya musu Allah subhanahu wata'ala yace to in ka gansu yadda iskan ta hallaka su ta yadda su Allah yace kai ka ce tankal dabino ne wanda ya faffaɗi shi yasa ai lokacin da iskan ta tinkaro da suka ga iskan ta zo sai suka ce yau da ayi ruwan sama an jima ba ayi ruwa ba falan ma ra'ahu ariban mustaqbila awdiyatihi تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا
yace falan ma ra'awu 'aridan mustaqbila awdiyatihi lokacin da suka ga iskar ta tinkaro sasannin su da garin su qalu sai suka ce hadha 'aridun mumdiruna sai suka ce yau ga hadiri yazo ga iska ta zo yau za a yi ruwan sama Allah sai yace bal huwa mustaajaltum bihi Allah ta'ala yace ba ruwa bane na alheri abinda kuka ce in an isa aka kawo muku shine shine yazo rihun Allah yace wata kalar iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha Allah yace duk abinda ta hau kanshi to sai ta markada shi ta daidaita shi da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhu Allah yace aka wayi gari ba a ganin komai sai wajen zaman su amma su babu su kadalika najzi alqawmal mujrimin a suratul zariyat yace wa fi adin id arsalna alaihim ar-rih al-aqim
wa fi adin id arsalna alaihim
ar-rih al-aqim ma tadharu min shay'in
atat alayhi illa ja'alathu karramin
Allah yace wa fi adin Allah yace ka ba su labarin adawa in arsalna alaihimul rihal aqim lokacin da muka turo musu bakarariyar iska iska ta zo bakarariya ma ta zaru min shay'in atat alai babu wani abin da ta hau kansa wanda ta barshi illa ja'alathu karrami face sai ta mai da shi kaman karmami duk abin da ta kai kanshi to ya gama yawo kenan mutum ne ko wani kayan amfani in dai ta isa zuwa gare shi to ya tashi aiki kenan to Allah yace wannan su adawa su kuma azaban da Allah ya musu kenan da ake ce sakharaha alaihim Allah ya horar da wannan iskan akan su ya sake wannan iskan akan su sab'a layalin na tsawon wato dare bakwai wa thamaniyata ayyamin da kwanaki yuni guda takwas husuman wasu malamai suka ce ma'anan husuman shine tiba'an ajere ba daga kafa duk malamai sun ce an fara iskar ranar Laraba fituwan alfijir iskan kuma ta kare ranar Alhamis bayan faduwar rana kaga an sama kwana 8 kenan ko an sama wato ainifin dare 7 da kuma wuni 8 yasa yace sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin Imam Dhahhak yace ma'anan husuman shine kamila cikakku ba daga kafa ko minti ɗaya ba daga musu kafa ba a waɗannan kwanakin Al-Imam Ibn Zayd yace abin da ma'anan husuman shine hasamatuhum falam tubqi minhum ahada iska ce wacce ta dirkake su gaba ɗaya bata bar ko mutum ɗaya ba a cikin su ba wanda ta bari kowa ne ta halakar da shi a cikin su ya tabbata cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi wato Abu Huraira da sauran sahabbai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nusiltu bis-saba wa ulikat adun bid-dabur manzo Allah yake cewa nusiltu bis-saba an taimake ni a lokacin da aka yi yakin ahzab iskan da Allah ya turo ta halakar da kafirai iskan sunanta as-saba wa ulikat adun bid-dabur su ko adawa iskan da aka halakar da su manzo Allah ya ce sunanta ad-dabur wannan shine sunan iskan ad-dabur iskan da Allah madaukakin sarki ya turo ma kafirai ya turo ma adawa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daka Allah ta'ala sai yace fa hal tara lahum min baqiya Allah yace shin da adawan da samu dawan shin kaga wani wanda ya saura a cikin su akwai wanda Allah bai gama da shi ba wasu malamai suka ce ma'ana shine fa hal tara lahum min athar kaga alamun su kana ganin furkushin alamun samu dawa wa kama halakna min qablihim min qalin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza Allah yace mutane karnoni nawa muka halakar gabanin wadannan akwai wanda kake jin duriyar sa a cikin su akwai wanda kake jin alamar sa a cikin su shi yasa duk wanda ka ganshi yana tsiya ba fa yafi karfin Allah bane ko Allah ne ya barshi akwai wanda zai fi karfin Allah ne ba wanda zai fi karfin Allah yanzu Allah yana gaya mana ba ma kai kadai ba samudawa ma Allah ya gama da su ya halakar da su ballantana wani kai dan tsako kai kadai daga koda kana wani abun banza kaga Allah ya baka dama ne don ka hankalta ka tuwo ba wai don ka fi karfin Allah ba ba wai don ka fi karfin sa ba dan ba wanda zai fi karfin Allah shi dai sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yakan bada lokaci
Allah yakan yi talala. Ai mun karanta a satin da ya wuce ko a suratul qalami wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu. Allah yakan bawa mutun dama, yakan ba yakan yi talala. Ko shi yasa Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya, shin kaga sauran su. Allah sai ya ce waja'a fir'aun wa man qablahu tabaraka wa ta'ala yace to bayan an gama da adawa da samudawa Allah yace waja'a fir'aunu sai ga fir'aunu shi ma ya zo kaga sunnar Allah kenan wannan su zo su wuce wannan su zo su wuce wannan su zo su wuce annabi nuhu ya zo ya wuce samudawa sun zo sun wuce adawa sun zo sun wuce al'umomi sun zo sun wuce da yawa sai gashi Allah yace to fir'auna ma sai gashi nan ya zo waja'a fir'aunu Allah yace sai fir'auna ya zo wa man qablahu nan wajen wa man qablahu akwai kirawoyi guda biyu akai kira'an farko tace kira'an jumhur waja'a fir'aunu wa man qablahu fir'auna yazo da wadanda suka gabace shi ma'ana bayan adawa da samudawa sun wuce akwai wasu wadanda suka zo gabanin fir'auna suka zo suka wuce sannan kuma shi ma fir'auna sai ya zo sannan akwai kira'an abu amr mai riwayan aduri da susi akwai ki kuma kira'an al-imamul kisa'i mai riwayan duri da abul harith suna karantawa da waja'a fir'aunu wa man qibalahu maimakon wa man qablahu sai su karanta da wa man qibalahu ma'ana shine wa man qibalahu ai wa man hawlahu wa ma'ahu min atba'ihi fir'aunu yazo da shi da wadanda suke tare da shi mabiyansa kenan wadanda suke kewaye da shi in an ce qibal shine laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib ai hawlal mashriqi wal maghrib kenan Allah sai ya ce to fir'auna yazo ko dai yazo da shi da wadanda suka gabace shi ko kuma yazo da shi da wadanda suke tare da shi Allah ya ce su ma sun zo su wuce sun gama duk iya abin da za su yi duk kasaitin da fir'auna zai yi da duk abin da fir'auna zai yi Allah ya ce shi ma fir'auna yazo ya wuce fir'auna dukkanin mu mun san irin yadda Allah ta'ala ya halakar da shi idan ta kai ce mana bayani idan muka dauki kaman suratul shu'ara za ta yi mana bayani akan yadda Allah ya halakar da fir'auna bayan waɗannan bokaye sun yi imani fir'auna Allah ya yi ma annabi Musa wahayi yace ka tashi ka tattara bayina ku fita cikin dare amma ku sani za a biyo ku a baya fir'auna ya tashi ina Musa da mutanensa aka ce ai sun bar gari yace inna haula'i la shirzimatun qalilun gasu nan basu da yawa yan kadan amma wa innahum lana laghizu suna kunsa mana bakin ciki da damuwa Allah ya ce fa'atabuhum mushrikin sai suka bi su suka kama hanya to yanzu fir'auna ya bi su dan ya kama su su kuma annabi Musa da jama'ansa suna tafiya akan hanya su suna tafiya a ƙasa fir'auna kuma da yake biyo su a baya suna tafiya akan dawakai da ababen hawa sai ga teku nan ya tare annabi Musa da jama'ansa da aka har fir'auna da jama'ansa suka yi so Allah yake cewa a suratul shu'ara falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa
أجمعين ثم
Allah ta'ala ya ce falamma tara al-jam'ani, Allah ya ce lokacin da tawaga guda biyun suka ga junansu, ga annabi Musa da tawagansa, ga Fir'auna da tawagansa. Qala ashabu Musa, sai jama'ar annabi Musa sai suka ce inna lamudraku, sai suka ce mu kan an kama mu, mun shiga uku, mun shiga hannu. Qala kalla, annabi Musa ya ce ina ba mu shiga hannu ba. Inna ma'iya rabbi sayahdin, yace ina tare da ubangiji na, Allah na tare da ni, zai nuna min yaya zamu yi mu tsira. Allah sai yace fa auhayna ila Musa, Allah yace sai muka yi wahayi ma annabi Musa, muka ce da shi anidrib bi asakal bahr, dau sandanka ka bugi teku. Da ya bugi tekun da shi fanfalaka, Allah yace sai ga tekun ya tsage biyu, ya rabe biyu, tsakana kullu firkin ka qaudil azim, Allah yace sai ga kowane bangare ya koma kaman dutse babba. Kaga iko Allah. A suratul baqara da suratul a'raf, lokacin da suka zo suna neman ruwa ga dutse, sai Allah ya ce ka bugi dutsen, sai dutsen ya fitar ruwa. Wa idistasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka al-hajara fa infajarat minhu 12 aina, nan kuma ga ruwa nan, amma shi yake bukata, ba shi yake bukata ba, hasali ma zai zama matsala akan abin da za a yi. Allah sai ya ce to a bugi tekun, sai aka bugi ruwan sai ya koma dutse. Kaga Allah kenan ala kulli shay'in qadir. Allah ya ce wa azlafna thumma al-akhirin, Allah ya ce wa azlafna thumma al-akhirin, ai bi ma'ana qarrabna hunalika fir'auna wa jama'atuhu. Allah ya ce lokacin da su annabi Musa za su fita daga tekun, su kuma su fir'auna ba su iso ba, to shi kuma Allah yana so abinda zai faru ya zama balance ne. Su waɗannan suna kan gabar fita, waɗannan su kuma suna kan me, suna kan gabar shiga. To shine Allah ya ce wa azlafna thumma al-akhirin, sai muka tunkudo su, muka turo su, saboda abin ya tafi yadda Allah yake so. Su ba su ma san an tunkudo su ba, suna ganin kawai ana tafiya ne, sai ga su nan sun iso. Fir'auna ya tsaya a bakin tekun, yayi mulki, yayi kirari ma kansa, yace sai shi ya kai ya isa, kogi ma ya san da zuwansa, gashi ya bada hanya. Saboda haka Allah ya ce to Fir'auna bismillah shiga, sai kuma ya shiga. To in ba dodewar basira ta wadda Allah ya nufin halakar da shi ba, don girman Allah, kana dan adam kuma ka san wannan manzon Allah ne, kai idonka ka sani, zuciyarka ta sani, manzon Allah ne shi, annabin Allah ne shi, kuma dan Allah ka biyo shi zaka halakar da shi. Kaga teku ya rabe, ya bashi hanya, ya wuce, kuma in ba dodewar basira ba kuma ka bi shi ciki, ai wannan ya sai toshewar basira ne. Ka dai san tabbas, yaqini cewa shi din manzon Allah ne. A da ya shiga cikin ruwan da goshin sa ya da kilaka, ba yayi kalmar shahada ba, hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin, yace nayi imani cewa Allah banu isra'ila shine Allah abun bauta, kuma ni ina cikin musulmai. Wani ne ya bi shi cikin tekun ya masa wazi, dama ai ya san gaskiya. Allah ya ce to sai suka shiga, wa azlafna thumma al-akhir, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhir, muka tsaratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi, sannan sunan kuma muka halakar da su. Daga Fir'auna Allah ya ce sai gashi nan shi ma ya zo, kuma ya zo ya wuce. Shine Allah ya ce waja'a Fir'aunu wa man qablahu, da Fir'auna da waɗanda suke gabanin sa, ko wa man qiblahu da waɗanda suke tare da shi, irin su Hamana su Karuna, Allah ya ce su ma sai gashi nan sun zo, wa Karuna wa Fir'auna wa Haman, ga sunan sai ga sun zo. Allah madaukakin sarki ya ce wal mutafikatu, Allah ya ce da waɗanda aka kifar da su bil khati'a, saboda laifin su. Wasu malamai suka ce ma'anan wannan wal mutafikatu bil khati'a su ne mutanen annabi Lutu, su ne waɗanda Allah ya kifa garin su, ya sa aka kifa garin su upside down lokaci yayi, kamar yadda yayi bayani a suratul Hud da suratul Hijr. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Allah yace sanda azabar mu ta zo, sai ja'alna 'aliyaha safilaha, sai muka kifa garin, muka juya shi upside down, muka sanya garin, aka ciccibe shi yayi sama, sai aka juya garin, saman ya koma ƙasa, ƙasan ya koma sama. Allah yace kuma muka bi su da ruwan duwatsu. Shine yace wal mu'tafikatu bil khati'a, shine wasu malamai suka ce an halakar da su ne bil khati'a, saboda zunubin su na luwadi da suke.
ashe kenan kaga duk wanda yake aikata aikin luwadi to Allah ya tayi zan masa da narkon azaba kuma wayannan duwatsu da Allah ya halakar da mutanen annabi Lut da shi su kansu turawa sun yi bincike sun tabbatar idan ka duba website na Wikipedia encyclopedia tun wajen zaka ga date tun kusan 2007 wai turawa sun yi bincike sun gano cewa wayannan duwatsun da aka halakar da mutanen annabi Lut da su akwai inda aka ajiye su a sama kuma sun ce sun bincika cewa akwai ɗaya daga cikin duwatsun da ya baro inda aka ajiye su kuma ba inda ya tunkaro in ba wannan duniyar da muke ciki ba saboda haka suka tabbatar da cewa kuma in ya soko duniyar da muke cikin nan to babu wata ƙasa da za ta tsira sai wannan abun ya shafe ta saboda haka tun wancan lokacin suka ce suna kira kuma sun yi lissafin cewa dutsen yana iya isowa zuwa ƙasan nan zuwa nan duniya a shekarar 2036 kayan kusan shekara 11 masu zuwa kenan saboda haka suka ce tun wancan lokacin suna kiran gaggawa zuwa ga majalisar ɗinkin duniya marmata ta ɗau mataki ta hana wannan dutsen isowa benzin ba tunanin kafiri ba Allah ne in bincikensu ya tabbata Allah ne ya ajiye dutsen a wajen sai dutsen ya gangaro sai kuma aka ce to ya aka ce majalisar ɗinkin duniya ta tare shi kai da za ta fara tare shi ulman ya kalaukum billaili wan nahari min ar-rahman Allah ya ce dare da wuni waye sai tsare ku daga kamun Allah in Allah ya tashi kama ku ba wanda ya isa ashe ba cewa za a yi inda gaske dutsen ya gangaro to ba cewa za a yi majalisar ɗinkin duniya ta dau mataki ba abinda za a ce ma ƴan luwadi shine ƴan luwadi su tuba su daina su waɗancan dambe aka halakar da su ba dan luwadi ba to shine wal mutafikatu bil khati'a to wasu daga cikin malamai suka ce wal mutafikatu bil khati'a yana nufin sauran al'ummomin da suka biyo bayan fir'auna wanda Allah ya halakar da su saboda laifukan su in Allah baya halakar da mutane sai sun laifi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah ya ce fa asaw rasul rabbihim sun saba wa manzannin ubangijin su fa akhadhum akhdatan rabiya Allah ya kama su kamu wanda yake azimatun sharidatun alimatun muhlika kamu mai tsanani kamu mai radadi kamu mai halakarwa to insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake maimaita daga waja a fir'auna wa man qablahu wal mutafikatu bil khati'a in Allah madaukakin sarki ya so abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كرم منتا akwai dai daga cikin medium mu masu dauka mana karatu malam Abubakar Siddiq Abu Aisha wanda Allah ya jarabe shi da rashin lafiya da wasu kwanaki muna roƙon Allah ya muna roƙon yan wasan ya cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya tada kafadin shi Allah ya warkar da shi Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya baki daya Allah ya ji kan magabatan mu ya ji kan mamatan mu wadanda muke suka riga mu gidan gaskiya cikin ƴan uwan musulmai Allah ya musu rahama mu da muke da sauran numfashi Allah ka mana alfarman cikawa da imani Allah ka sa mu gama lafiya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh